dubar mu mata suna da sakon matasa shekarun jiya da koyaushe aka yi ranar matasa ta duniya. Mu ba mu san dai abin da yasa aka ba wa matasa ranar ba, amma tunda an keɓe ranar mu muna da sako da za mu tura wa matasa. Wannan sakon bai shafi yara ƙanana ba, bai shafi kuma tsofaffi ba, ya shafi matasa ne su kalli aƙibarsu da ƙarshensu, su kalli yadda ake amfani da su a yanzu akan tafarkun da ba shuke nan ba. Kun ba da misalai da magabata cikin sahabbai, da magabata cikin waɗanda suke tabi'ai, sannan kuma su matasan sai su ɗauki misalan da muka bayar su auna kansu da kansu. Galibi yanzu matasa sun ƙare akan zage-zage, akan faɗa, akan bin kan wayoyi da ɓata lokuta, ba a nemi ilimi ba, ba a ɗauki sana'a ba, ba a bi iyaye ba, ba a kyautata ma ƙasa ba. Wannan biyoci shi ne abin da matasa suke ciki, banda farna da fasadi da zage-zage da iya ashar da yaudarar 'yan mata, ba abin da aka iya. Wannan matashi ba zai maka alheri ba, indan wannan aka baka rana an lalata ka ne, in kuma an baka rana don ai maka makirci a yaudare ka, shi yasa aka baka rana ka ɗauka ana kula da kai. Baka cikin shugabanci, baka cikin tsari, baka cikin duk abin da ya kamata a yi, komai an ka ne baka ciki, amma kuma kana ihun banza kana cewa sai an yi. Baka da aiki sai ka kwace waya, da wannan wayar kuma kake bulufin, kake sabon Allah har yanzu, sabo bisa sabo. Ila aina tatawajjaha ayyuha shabab, zuwa ina ka fuskanta? Ila aina, ila al-infiraf, zuwa ka fadi baka da kima? Zuwa ka kare rayuwa baka da sana'a? Zuwa ka kare rayuwa baka da gida? Zuwa da ka kare rayuwa baka da rigar da zaka sa? Zuwa ka kare rayuwa baka da inda zaka kwanta? Zuwa da kare rayuwa baka da yadda za a yi sai bara da tusmatanci da bin bakakin motoci kana cewa sai an yi, wannan zai fitar da kai? Anya, ka saurari wannan sakon namu, muna ƙaunar ka kuma muna son ka fita daga halin da kake ciki, ka dawo kan harkar ilimi da sana'a da kuma addini. Waɗannan su ne abin da za su baka mutunci a rayuwa. Don haka wannan sako ne zuwa ga matasa, kuma don ranar matasa. Amma mu dai ba mu san me yasa aka ba wa matasa ranar su ba, ni ban sani ba, amma dai ina da sako don matasa. Saboda haka matasa, ku saurari huɗubar, kuma ku jire ne za a gaya mu, kuma ku kalli wasu bayin Allah da har yau in an kira su ana cewa radiyallahu anhu, Allah ya yarda da su. Anya, kai yanzu za a maka irin wannan addu'ar? Ka kalli waɗanda za mu ambata cikin huɗubar, kullum in an ambace su sai an ce radiyallahu anhu. Kai, wasu ma tun daga duniya aka yi musu albishir da aljanna, tun daga duniya. Wasu kuma ƙarar annabi ya fito ya ce ina son ku, ina son ku, ina son ku, ya maimaita annabi ya ce ina son ku, Allah yana son ku. Ka kama hanyar, ka yi tunani, ba haushinka ake ji ba. Wannan shi ne wadiya ta tabbata ga Allah. Muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman gafararsa, muna neman shari'arsa, muna neman tsari daga sharrin rayukanmu, daga munanan ayyukanmu. Wanda Allah ya shiryar da shi ba zai ɓata ba har abada, wanda kuma Allah ya ɓatar da shi babu mai shiryar da shi. Muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, sannan muna shaidawa lallai Annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne. Allah ka yi albarka a wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa. Ya ku masu imani, ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoro, kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah. Ya ku mutane, ku ji tsoron Allah Ubangijinku da ya halitta ku daga rai guda ɗaya, ya fitar daga cikin wannan rai ɗin matar wannan rai ɗin, ya fitar da mazaje da mata da yawa daga waɗannan rayuka guda biyu. Ku ji tsoron Allah da kuke roƙonsa buƙatunku, kada ku yanke zumuncinku. Lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance a kanku mai saurare. Ya ku masu imani, ku ji tsoron Allah, kuma ku faɗi magana wacce take madaidaiciya da tabbatata. Ubangiji zai kyautata ayyukanku, kuma zai gafarta muku zunubanku. Wanda diye ma Allah ɗa'a, ya yi wa manzon Allah ɗa'a, to ya rabauta rabo mai girma. Babu shakka mafi kyawun zance, mafi kyawun shiriya ita ce shiriyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma mafi gaskiyar zance shi ne zancen Allah. Babu shakka fararrun abubuwa dukkansu bid'a ce. Ku ji tsoron Allah, ya ku bayin Allah. Al'ummar musulmai, babu shakka matashi a cikin wannan al'umma shine santar da ake kallo domin ƙasa ta yi kyau. Shi ake dubawa ba wanda bai zuwa ba to ba wanda ya tsofe ya daina amfani ba, ba kuma wanda yake dan kankani bai taso ba. Matashi shi ake dubawa akan ci gaban ƙasa ko al'umma. Idan wannan matasan suka zaman to masu ƙarfi to ƙasa za ta yi ƙarfi. Idan ta zaman to lalatattu to ƙasa za ta zaman to lalatacciya. Babu shakka kuma shine matashi shine gurin kudurci buri da duk ake da shi akan ƙasa. Kuma dukkan abin da yake na shagaltuwa a yanzu shi ake kula da shi, sannan kuma shi ne ginin al'umma a nan gaba. Don haka daga nan ya zamanto taujihi fiskantarwa da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kewaye dukkan matashi da kuma kiyayewa a kansa. Don Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ku masu imani ku tseratar da kanku da iyalanku daga barin wuta. Lokacin samartaka babu shakka lokaci ne mai tsadan gaske, yana da tsada amma kuma in ya wuce baya dawowa. Wata fulawa ce mai haske ta matashi wanda ba ta da abun kwatantawa a wannan lokaci. Don haka duk wanda ya zamanto ya zama wajibi a kansa ya yi muwafaka da shirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ribanci wannan samartaka tasa a cikin bin Allah tabaraka wa ta'ala. Ya rayar da rayuwarsa cikin ibadar Allah, kuma ya rayar da ƙasarsa ya kusanci shi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya kasance mai ƙoƙari matuƙa, ƙoƙarin da ba zai zamanto yana gazawa ba wajen sare son zuciya da kayar da son zuciya da bin son zuciya da kuma biyayya ga shaidan. Manzon mu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa karibanci biyar kafin biyar sai ya ambaci wato samartaka kafin tsufa. Dukkan wani matashi ya yi ƙoƙari ya ga ya kafa ma kansa abinda ya kamata ya kafa kafin tsufansa ya shigo. Ya ku shabab, ya ku matasan wannan al'umma, ku ne sanci wato ku ribanci wannan lokaci mai girma cikin bin Allah tabaraka wa ta'ala a ƙarƙashin inuwar umarnin Ubangiji wanda ya rene ku akan binsa kuma akan ciryarwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Babu shakka muhimmancin matasa a cikin wannan al'umma. Muhimmancinsa ya kai yanda duk ba a tsammani, ya kai ƙololuwa. Sannan kuma yanayin matashi rayuwar da yake yi ita ce lokacin da ya fi kowanne hatsari a cikin rayuwarsa, domin lallai babu shakka kowanne matashi ya sani za a tambaye shi har sau biyu a cikin wannan rayuwa. Wannan tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa digadiganka ba za su bushe ba ranar tashin alkiyama sai an tambaye ka tambayoyi daga wajen Allah Ubangijinka. Zai tambaye ka abubuwa guda biyar: wannan rayuwa ta samartaka cikin yadda ka kare ta, ka kare ta ne da shaye-shaye da kwace wayar mutane da shiga gidajen mutane da kama agwagin mutane da yin fade da munanan abubuwa, ko kuma dai a'a ka kare rayuwarka ne akan bin Allah? Allah zai tambaye ka, zai tambaye ka akan samartakar da kai cikin mai kalalatar da ita. Dukiyar da ka samu za a tambaye ka daga ina ka samu ta, sa'annan kuma a ina ka ciyar da ita, sannan me ka aikata da abin da ka sani na ilimi? Abin takaicin ma babba, yawanci matasa a wannan zamani babu ilimin, ba a immantu da ilimin ba, ba kuma ma dukiyar, balle ma a tambaye su inda suka samu ta, babu kuɗin ba. Dama kuɗi ne wanda aka same su daga satar waya da kwace kayan mutane da shiga gidajen mutane, su kuma ba su da albarka. Amma duk da haka sai ka yi bayanin yadda aka yi ka samu. Babu shakka samartaka wani lokaci ne na ƙarfi, wani lokaci ne wanda Allah ya ba ma ɗan adam domin ya amfani da shi. Qur'ani ya ambata yana cewa Allah shi ne wanda ya halitta ku daga rauni, sannan bayan raunin ya sanya muku ƙarfi, sannan bayan ƙarfin kuma sai ya sake sanya muku rauni, shi ne tsufa da furfura da wato da lalata da rashin ƙarfin jiki. Ya kai matashi ana baka labari samartaka bishiya ce wanda take haifar da ƴaƴa, amma idan ta tsufa fa ba ta iya haifar da komai sai rauni take da shi. Hafsa bintu Sirin Allah ya mata rahama tana cewa, ya ku taron matasa ku sani, ni ina ganin fa babu aiki sai a lokacin samartaka, domin duk wanda ya tsufa ba zai iya aikin komai ba, kuma wannan shine lokacin ƙarfinka. Yace tace ka sani, rana idan ta fito a farkon wuni tana cika da haskenta ne har ta kai 12 kafin ta sunkuya zuwa la'asar, amma lokacin da ta zo faduwa haskenta baya iya cika duniya. Ya kai matashi lokacin da kake da samartaka ne ya kamata ka nemi dukkan abin da ka nema, ka nemi kuma gina rayuwarka dukkan abin da za ka gina, yayin tsufarka ba a sanin inda kake, ko gidanku ba a sani dan ka tsufa, wataƙila sai in mutuwarka ta fito sannan a fito da kai a ma jana'iza. Amma a kana samartaka kamar rana kake, lokacin da ta fito cika take da haske da ƙarfi da zafi, amma idan ta kai faduwa to rauni take yi ba ta iya haska ko ina. Ka sani ya kai saurayi, samartaka wani bako ne mai wucewa kuma baya dawowa, ma wata dama ce wata ba a iya canza ta. Idan ka riga ka shiga layin tsufa to ka kufa, ribanci rayuwarka tun daga yanzu. Shi yasa manzon Allah ya ce a gaya ma ka ribanci biyar kafin biyar: samartaka kafin tsufa, lafiya kafin rashin lafiya, wadata kafin talauci, lokaci kafin shagaltuwa, rayuwarka kafin mutuwa. Ka yi amfani da waɗannan dama domin ka samu ka tsira. Shi yasa wani mai waƙa yake cewa, ko mai karin magana yake cewa, kai to ina ma samartaka ta za ta dawo na wani wuni ɗaya, da sai in ba ta labarin yadda furfura ta yi da ni. To kada ka samanto cikin wannan nadamar, sai ka tsufa ka zo kana tsayawa ƙofofin ka gina rayuwarka ba a lokacin da kake matashi, ka ƙare ta a shaye-shaye, ka kuma ƙare ta akan bin waɗansu mutane da ba za su amfane ka ba, hasali ma suna lalata maka rayuwa ne, kuma ka kasa ganewa a lokacin da mai gaya ma gaskiya kake jin haushinsa. Ya ku matasa, ku sani ku ne waɗanda ya kamata ku kira zuwa ga gaskiya, kuma ku ya kamata ku ɗauki shari'ar Allah ta zamanto ita take jagorancin ku. Ga wasu misalai daga cikin magabata. Annabi Ibrahim alayhi salam, ranar da ya rusa wasu gumaka, ya kasance matashi ne, har ma da kansu suke cewa mun ji, wato suna cewa mun ji wani saurayi yana ambaton waɗannan gumaka, amma ana ce ma tarihi wanda har yanzu ana da surar Ibrahim cikin Al-Qur'ani, kuma ana da kissoshin Annabi Ibrahim a cikin Al-Qur'ani. Amfani ya yi da samartakarsa da lokacinsa domin taimaka ma addini. Allah ya karɓi halinsa ya mayar da maganganunsa da halayyarsa suka zamanto wahayi, wanda in ka karanta ake baka lada. Ka zamanto matashin da za a yi koyi da kai a cikin rayuwa. Isma'il da yake ga Annabi Ibrahim, ranar da aka gina ɗakin Allah mai alfarma tare da babansa, ya kasance matashi ne, har ma babansa yana cewa lokacin da ya isa ya tafiya da ni, sai ina cewa ya kai ɗana, na gani a cikin mafarki zan yanka ka, mai ka kalla kuma me ra'ayinka akan wannan? Sai ya ce, ya baba, aikata abin da aka umurce ka, za ka same ni cikin masu haƙuri. Yanzu kai ko ruwa ba ka iya ɗaukawa mahaifiyarka, ba ka iya kawo ma mahaifinka ruwa, ballanta na ai maganar za a yanka ka ka miƙa wuya. Haka sarima guntun ɗan waken da aka aje ma kakarku, shi kake sacewa bayan ka fito a filin wasa 11 rana, ba ka da aikin komai sai wannan tumasanci a cikin gari, ba ka iya amfanar da al'umma ba daga wani abun da zai amfane ta. Saboda haka ka shiga hankalinka cikin rayuwa. Wasu daga cikin matasa da Allah ya bada misali da su, su ne ashabul kahfi, ranar da suka tabbatar da ɗayantuwar Allah sun kasance samari ne. Qur'ani yana cewa lalle su samari ne wanda suka zamanto sun yi imani da Ubangijinsu. Allah ya ce, sai na ɗauki shiriyata na ƙara musu kan shiriyar da suke da ita. Wata jama'a ta gaskiya wanda ta gina musulunci a wato kafin mu zo, jama'a ce wacce Allah ya yi mata ambato, ya ambace ta da halaye, dukkan sun kasance matasa ne. Umar ibn al-Khattab ya Uthman ibn Affan ya karɓa yana shekara 20, haka nan Ali ibn Abi Talib shekararsa 18 ya karɓi musulunci, Zaid ibn Sabit wanda ya zamanto mai rubutun wa'ayi shekararsa 12, Suhaib ar-Rumi ya zo ya karɓi musulunci yana shekara 19. Ina kake kai? Ya kai matashi. Wata sura mai haskakawa, wani dama, wata kissa mai ƙanshin turare a cikin wato rayuwa irin ta sahabbai, wato irin ta matasa. Ali ibn Abi Talib wanda ya kasance matashi ne ko baban matasa, wanda shi ne ya zamanto mai kashe wasu gumaka daga cikin abinnan, wato abinnan gumakan Qurayshawa, ya zamanto mai ɗaukan tuta ta addini ranar Haibara. Mu'adh ibn Jabal ya kasance wato magabaci cikin malaman sahabbai, ya mutu yana da shekara 33. Manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yake cewa, ya Mu'adh wallahi ina sanka, ya Mu'adh wallahi ina sanka, har ma manzon Allah yake cewa kai ne kafi kowa sanin halal da haram a cikin wannan al'ummar tawa. Mus'ab ibn Umair, Allah ya dade shi, ya zamanto saurayi ne a garin Makka, dan babban gida ne, dan masu kuɗi ne, duk suturar da ta zo garin Makka in an kasa sayan ta, gidansu Mus'ab ibn Umair suke sayan ta, saboda gata, saboda kuɗi ne. Amma ya kasance mai imani, ya kasance mai jihadi,
a ranar Uhudu ya shahada, sahabbai sun masa kirari iri daban-daban. Usama ibn Zayd ya zamanto mafi soyuwa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, jagoran ya kukuwa iri daban-daban, yayi wannan aiki yana cikin shekaru wato na samartaka. Wannan alqur'ani da muke kallo a yanzu saurayi ne wanda dan shekara 12 ya shigo cikin wannan musulunci, ya fara rubuce-rubuce har ya fara rubuta wahayi daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Manzon har Abubakar yana cewa ya Sabit ya Zaid yace lalle kai mutum ne saurayi matashi mai hankali, ba ma tuhumar ka da duk wani abu, ka kasance kai ke rubuta wahayin alqur'ani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kana bibiyar ayoyin alqur'ani kuma kana tattara su. Imam al-Bukhari ya fita da wannan hadisi. Dan Abbas Allah ya dade shi, yaro ne matashi, shine mai fassara alqur'ani, yana fassara alqur'ani, yana yi masahabbai bayani, ya kasance abokin sayyidina Umar a cikin majalisa. Sayyidina Umar yana shugaban kasa, amma dan Abbas shine kusa da wato abinan kusa da sayyidina Umar a cikin wato majalisa. Shafi'i mutum ne mai fiqhu, mutum ne kuma wanda ya rubuce-rubuce, ya fara rubuce-rubucen hadisi tun yana shekara 17. Ya kai matashi, a ina ka kashance cikin waɗannan al'amura? Falalar lizimtar addini ga matashi. Manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa mutum 7 Allah yana musu inuwa a ranar da babu wata inuwa sai inuwar al'arshi. Yana cewa shugaba adali, matashi da ya girma cikin bautar Allah tabaraka wa ta'ala, mutumin da ya zamanto zuciyarsa tana race da masallaci, mutane biyu da suke soyayya dan Allah sun haɗu akan san Allah kuma suka rabu akan san Allah, sannan mutumin da mace ta neme shi ma'abociyar matsayi da kyawu, sannan yace ba zai yi zina ba dan yana jin tsoron Allah. Wani mutum da ya yi sadaka, ya ɓoye sadakar sa bai wato damansa bata iya sanin abinda wato hagun dinsa bata iya sanin abinda damansa ta ciya, sannan mutumin da yake ambaton Allah shi kadai, sannan idan ruwansa suna zubar da hawaye, waɗannan Allah ya ce zai musu inuwa a ranar da babu wata inuwa sai inuwar al'arshi. Wasiya ga matasa. Babu shakka matasa iri uku ne, ɗaya daga cikinsu shine mutumin da ya zamanto ya rayu akan sabon Allah da saba dokokin Allah da yin abin da ya ga dama da cin mutuncin waɗanda yake ganin zai ci mutuncinsu da wulaƙanta wanda yake ganin zai wulaƙanta. Matashi na biyu shine wanda yake yi ma Allah da'a, ya lazumci dokokin Allah. Sai kuma matashi na uku wanda ya zamanto shi a tsakanin haka yake, bai rike Allah kwarai ba, bai rike kuma rai wato sabon kwarai ba. Ya kai mai matashi mai sabon Allah ka fuskanci Allah ta hanyar tuba, domin manufa da yasa ake biya maka wannan ko kuma manufar da yasa waɗanda suke halakar da kai ba su da wata manufa illa kawai su kai ka inda ba shi kenan ba. Kada ka kunyatar da Allah, kada ka kunyatar da al'ummarka a gaban abokan gaban makiyan wannan addini din. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi yana cewa lalle Allah yana nufin ku da tuba, kuma yana nufin ku da kubi, wato yana nufin ku kuyi wato da tuba, sannan kuma waɗanda suke son ku lalace su kuma aikin su kawo muku sha'awa, ku karkace daga barin shi barin Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yana son ya sauƙaƙa akan ku, ya halicci dan Adam da rauni. A wata ayar yana cewa da ya musu ya ku bayin Allah waɗanda kuka munana, wato kuka munana mu kawo nan ku da munanan ayyuka, kada ku ɗebe ƙauna daga rahamar Allah. Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya, domin shi ne mai gafara kuma mai tausayi. Saboda haka idan ka kasance mai mummunan aiki, ka tuba daga yau, ka gyara ayyukanka, ka koma wajen Allah, Allah ya baka tabbacin cewa shi ne mai gafarta zunubi. Ya ku matasa, wanda matashin da ya zamanto a tsakanin haka, hanya dai a bayyane take, bata a bayyane take, tsira ma a bayyane take, shiriya a bayyane take, kada ka bari shedan ya gangarar da kai cikin abin da zai gudanar da kai ka zamanto baka da aiki sai gudumawar sako kake ba mu al'umma, kuma sai kawo mu abin da zai saba mu al'umma shi kake yi, abin da duk zai gona na mata shi kake. Ka daidaita kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, ya ga yabo ne yace kai imani da Allah, sannan ka daidaita akan bin hanyar Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ku matasa muminai waɗanda suka lizumci bin Allah tabaraka wa ta'ala, na hane ku da yaudaruwa da kanku, ku daina girman kai saboda kun samu shari'a, ku zamanto masu ƙarin aikin alheri, masu yawaitawa daga ayyukan alheri, ku girmama iyayenku, ku girmama dukkan manya, ku ilmantu da ilimi mai amfani, ku yi kira zuwa ga wannan addini, ku ba mu addinin gudumawa. wajen cika ce wannan huduba muna gaya maka akwai wasu abubuwan tsoro da ya kamata matashi wato ya tsorace su da kuma wasu abubuwa da in ka aikata su wala Allah za su baka dama a cikin rayuwa ka zamanto mutumin kirki amma waɗanda ake jin tsorace maka su ne na farko ka nesanci abokai munana ka hakurtar da kanka cikin bin Allah tare da waɗanda suka ce za su baututa ba Allah za su kira Allah safiya da maraice ba kuma abin da suke nufi sai zatin Allah ka zamanto cikin irin waɗannan mutane ka tsoraci kuma waɗanda suke janka cikin mummunan aiki da sabo na biyu ka nesanci dukkan waɗannan kafafe waɗanda aka kafa na sabon Allah waɗanda kuke kafafe wannan mutane kuna zagin su kuna ci musu mutunci kuna wulakanta su kuna fadan maganganun da ba su kenan ba da shato ƙarya a ciki waɗannan dukkan su makirci ne na abokan gaban ku waɗanda kuma suke son suke kiran ku zuwa ga wutar jahannama shi kuma Allah yana kiran ku zuwa ga aljanna da kuma gafara da izinin sa na uku wato ka nesanci jinkirin tuba ka gaggauta tuba kada sai ranar da mutuwa ta zo ka rinka cewa Allah ya jinkirta maka adawa da kai wannan duniya alhali Allah ya ce ba zai yi ba a wannan lokaci babu abin da ke sha makance ka da duniya sai tudun ƙasa da aka zubga maka ta kabarin ka wanda haka abin da kake ciki shi kake ciki abin da ka samu shine ka aikata abin da ka tarar shine sakamakon ka cikin wannan rami dan haka ne sanci waɗannan abubuwa akwai abubuwa kuma da ake da buƙatar ka zamanto mai aikata su a kullum shine ka kiyaye haddace kullum ka haddace ayoyi guda goma ko kuma ka karanta shafi guda ɗaya na alkur'ani Allah zai gyara maka zuciya kuma zai shiryar da kai sannan ka nemi sana'ar da zaka aikata sannan ka kama babin ilimi abu na biyu shine ka kiyaye sallar asuba da sauran salloli a cikin jama'a kuma ka sanya kanka zaka rinka yi masa ukuba idan baka fito sallar asuba ba ko dai ka mari kanka ko ka bugi kanka kai ma kanka wata ukuba saboda akwai ukubar da take jiranka wanda tafi wannan idan baka faraka ba abu na uku shine ka kiyaye akan azkar na safe da maraice ka kuma bayar da su a cikin khushu'i da tadabburi da biyayya gare shi Allah tabaraka wa ta'ala abu na hudu ga matashi wanda zai samu ya gyara zuciyarsa yawaita karatu ko sauraren muhadara ko sauraren wuraren ilimi wanda ake karantawa ka zamanto cewa kana halartar ire-iren waɗannan wurare domin kyautatuwar zuciyarka abu na biyar dole ne ka keɓance wato wani majalisi majalisin zai zamanto ta hanya tsararriya domin kana da wasu ayyuka da zaka yi ka tsara wani lokaci domin samun ilimi sannan kuma kai aiki sannan kuma ka nemi sana'a sannan kuma ka zamanto mai koyon addini babu makawa ko babu abin da ya hana a ce kana da wani dan lokaci na motsa jiki duk waɗannan an yarda da su amma ya zamanto banda cire al'aura banda aikin sabo sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ya Allah kai tsira a bisa wannan manzo tare da albarka gare shi da alayensa da sahabbansa gaba daya Allah muna roƙonka ka kyautata halayyarmu da halayyar matasan mu Allah muna roƙonka ka kyautata halayyarmu da halayyar al'ummarmu Allah muna roƙonka ka kyautata halayyarmu da halayyar matasanmu ya Allah Allah muna roƙonka ka yi tausayi ga wannan al'umma Allah ka yi tausayi ga wannan al'umma Allah ka yi tausayi ga wannan al'umma Allah wannan al'umma ka amintar da ita daga tsoron da take ciki Allah ka amintar da ita daga tsoron da take ciki Allah ka amintar da ita daga tsoron da take ciki ya mabuwaye da daukaka da girma ya ma'abocin daukaka da girma Allah ka dauke ba musulmai al'amari na wulakanci Allah ka dauke ba al'ummar musulmai al'amari na wulakanci Allah ka daga darajar su ya Allah ubangiji kai musu rahama ya Allah da rahamarka ya mafi tausayi masu tausayi Ya Allah muna roƙo ka saukar da rahamarka da albarkarka daga wajenka wanda za ta gyara halayyar wannan al'umma Ya Allah ka farge mata bakin ciki Ya Allah ka yaye mata damuwa Ya Allah ka cire mata dukkan wata matsaloli Ya Allah ka daga darajar wannan al'umma ka dauke mata fitinar da ta bayyana a fili ko kuma ta buya Ya Allah ka dauke mata dukkan wata fitina da ta bayyana ko ta buya Ya ma'abocin daukaka Ya ma'abocin girma da daukaka Allah ka gafarta wa mu'minai maza ka gafarta wa mu'minai maza ka gafarta wa musulmai maza ka gafarta wa musulmai mata rayayyu daga cikin su da kuma matattun su ya Allah ubangiji kai muwafaka ga waɗanda suke jagoranci wajen jin tausayin wannan al'umma kuma izuwa ga abinda kai ka yarda da shi ya Allah ubangiji ka kiraye wato ka kiyaye garuruwan mu Allah ka kiyaye garuruwan mu ya Allah Allah ka tsare garuruwan mu daga dukkan wani sharri ko abin ki Allah ka kiyaye garuruwan mu ya Allah daga dukkan abin da yake na sharri da ko abin ki ya Allah wanda ke nufin mu da wata fitina da wani mummunan abu ya Allah ka shagaltar da shi kansa ya Allah ka shagaltar da shi kansa ya Allah ya Allah mun hada ka da su masu kawo fitina in za su shirya su shirya ya Allah ba za su shirya ba kai musu yanda zaka ya Allah ya Allah mun barka da su domin ba sa iya gajiyar da kai ya Allah ba sa iya gajiyar da kai mun barka da su ya Allah ka sanya tsare-tsaren su a cikin rayuwar su ya zamanto shine abin da zai rusa su ya rayayye ya wanda yake dawwamanne ya Allah muna neman tsari daga sharrin mai hasada a lokacin da yake yi muna neman tsari daga sharrin mai makirci a lokacin da yake yi ya Allah muna neman tsari daga makircin masu makirci daga ha'incin maha'inta ya Allah da kyashin masu kyashi da kiyayyar masu kiyayya ya ubangijin talikai Allah muna roƙonka ka saukar da aminci da salama a wannan jiha ta Gombe ubangiji a kebance da kuma Najeriya gaba ɗaya ya Allah ubangiji ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu azabar ruta wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qumu ila salatikum wa sawu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyakum.